Sani Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Jama'a assalamu alaikum. Cikin shirin namu za mu duba illar da yana amfani da kananan kudade a harkokin kasuwanci na yau da kullun a Najeriya. Kasashen da suka ci gaba ba su yi watsi da kananan kudaden su ba kamar yadda ya faru a Najeriya. To ko menene ya kawo hakan? Maimakon ma a yi kokari a dawo da yin amfani da su sai kuma ana jin kishin-kishin cewa ana ma iya rage ko a daina buga kananan takardun kuɗi irin su naira 5, 10 ko 20. To ko menene dalilin wannan irin tunanin? Ba tare da ɓata lokaci ba ga wakilar murar Amurka dake Abuja Madina Dauda da firar da ta yi.
Ina tare da Alhaji Sani Aminu Dutsen ma ƙwararre ne a harkar tattalin arziki. Sai Alhaji Yusha'u Aliyu babban jami'i ne kuma ƙwararre a harkar tattalin arziki. Tare da waɗannan manyan baƙi na guda biyu za mu yi muhawara akan wani mataki da babban bankin Najeriya ya ce zai ɗauka. Bankin ya ce zai daina buga ƙananan kuɗaɗe kamar naira 5 da naira 10 da naira 20. Wai saboda a rage yawan kuɗaɗe da ake kashewa wajen buga su. Ko da yake wani jami'i ya fito ya musanta zancen. Amma in babu rami me ya kawo zancen rami? Menene illolin rashin bada sararin yin amfani da duk nau'in kuɗaɗe a hada-hadar tattalin arzikin ƙasa? Wannan yana ɗaya daga cikin tambayar da zamu iya warwarewa a cikin wannan muhawara da zamu yi. Kuma manyan baƙi na sune za su warware mana zare da abawa a kan wannan batun. To kamar kullum bari dai in fara da Alhaji Yusha'u Aliyu. Menene illolin rashin bada sararin yin amfani da duk nau'in kuɗaɗe a hada-hadar tattalin arzikin ƙasa?
To dole mu duba muhimmancin su kuɗaɗen, kuma kuɗaɗe wani ci gaba ne da aka samu na harkar kasuwanci a duniya wanda aka kirkiro su kuma ake amfani da su kuma suke da daraja daban-daban. Kuma duk waɗannan takardun kuɗaɗe da aka kirkiro, to an kirkiro su suka canza zinare da azurfa da tagulla wanda da ake amfani da su da kuma sauran wasu kuɗaɗe a yanki na duniya. To duk yanda aka kalli kuɗi ya danganta abin da kai da kuɗi, kamar yanda wata masaniyar tattalin arziki wanda ake cewa Professor John Robinson ta yi magana, duk abin da za ka yi da kuɗi to shine kuɗi. To amma kuɗaɗen sun bambanta kamar kuɗaɗe na ƙarafa da kuɗaɗe na takardu. To a na takardu dole ne mu bi tarihin ƙasa. Kuɗaɗen Najeriya tun 1959 da babban banki ya gabatar da kuɗaɗen wanda suka zama suka koma naira da kobo wurin 1973-74, to an yi wani hoɓɓasa a ci gaban tattalin arzikin da ya samu da ya girma, wato tun lokacin da gwamnatin ƙasar ta fara samun kuɗaɗen man fetur, sannan kuma harkar gwamnati ya fara bunƙasa. Ana kashe shugaban ƙasa Murtala Muhammad a 1976, a 1977 aka kirkiro naira 20. To kirkiro naira 20 zuwa yau 2017 tana da tarihin shekara 40. To amma wannan kuɗi ya ba da gudunmawa mai girma ga tattalin arzikin ƙasa, wanda zan iya tunawa in ka ware mutala guda uku sai ka sai buhun shinkafa a wancan lokaci. A 1977 da aka kawo wannan kuɗi domin a girmama janar Murtala Muhammad a matsayin gwarzon ƙasa na farko, to ba a sake kuɗin ba sai bayan shekara kusan 20, sannan aka sake kuɗin a 2007. To bayan shekara 30, to wannan sake kuɗin da aka yi, wato aka sake shi daga wani nau'i na takarda aka maida su wani nau'i na kuɗaɗen roba wanda ake cewa polymer. To irin wannan tarihi suna da girma a tattalin arziki, amma gudunmawar da kuɗaɗen suke bayarwa to suna da muhimmanci musamman a ƙananan mutane, saboda takardun kuɗi akwai kuɗin da ake ma 'yan kasuwa, akwai kuɗin da ake ma masu matsakaitan samun kuɗaɗe, sannan akwai kuɗaɗen da ake ma masu ƙaramin ƙarfi wanda suke mu'amala da shi, wanda kuma yana da tasiri a tattalin arziki.
Alhaji Sani Aminu, in dai har waɗannan ƙananan kuɗaɗe suna da irin wannan tasiri, a ganin ka me zai sa har babban bankin Najeriya ya ce ba zai buga waɗannan kuɗaɗe ba?
na dan karanta cewar da akwai kamar da kika bada wurin tarihi ba dan dinki cewa kone director na Copper Services ina jin shine magana cewar wannan magana ba ta cikin maganganun su amma abinda zamu fahimta da shi shine cewar su kudi darajar su a wannan zamani daraja ce ta alƙawali ba wai daraja bace ta zahiri komin abunan din kudi idan har gwamnati ta make da tace nayi alƙawalin wannan kudin shine darajar shi kaza ko naira 10 ita ce naira 10 naira 100 ita ce naira 100 haka take in yanzu aka wayi gari ta janye wannan alƙawalin ta janye wannan abu to wannan kudin da idan da takardar kewaye wanda ku ake buƙatar kewaye da ita duk ɗaya suke ba su da bambanci a hasashe na abin da nake gani kudin nan buga su ake yi yadda ake buga mai zaki kai aure da yake za ta yi aure yaran ki za su yi aure a je a masa printing takardar katin invitation card da aure haka ake buga wannan idan aka buga sai ka biya kudi a buga maka wata takardar da za a buga maka ba ta daidai da darajar ma kudin da za ka biya a buga maka kamar misali an buga ma naira 5 ko naira 10 amma ka zo ka biya naira 20 akan kowace takardar naira 10 akan abinda Bahaushe ke cewa kwalliya ma nan gurin bata biya kudin sabulu ba kida yake nan now amma a bari na gehebe guda su kananan kudi suna da tasiri suna da daraja now akwai wurare da dawa inda zaki je yanzu haka ciniki bai wuce maki na naira 10 naira 20 din nan idan babban banki yace zai janye waɗannan kudin kai tsaye lokaci guda gaba daya to zai jawo hauhawa farashi a waɗannan wurare a lokacin da mai biredi yace biredin shi naira 150 sai kasance cewa babu naira 50 din nan tayi wuya maimakon ya tafi yana da neman canjin naira ne 50 a zo a cika ma ai ƙara yace kudi abin nan din shi ya zama naira 300 ko da ko ai ba zai mai rota shi kasa ba saboda ai kila wannan naira
50 in aka ce
200 ai 200 a misali amma kinga ai ba zai mai doshi 100 ba saboda kila wannan 50 din ita ce ribar shi da waɗannan duk abubuwa ne akwai yanzu haka inda zaki je na san ka je babban irin yara din nan da ake irin kasuwar nan da muke ce ma yara a ƙauye in ka je yara zaka je ka tada masu ko sai sun kasa masu abun nan nawa ne wannan kai ai guda 2 naira 100 naira 10 naira 20 naira 5 duka to lokacin da aka wayi gari aka ce babu to tattalin arziki na ƙauyen nan zai shiga cikin tagayyara dan waɗannan abubuwa dole mu yanka hukunci ya kula da su
wani abu da ya sa ni tuna yanzu wannan batu na kananan kudade shine a ƙasa irin tamu Najeriya akwai kubbai da sulalla sun dade ba amfani da su a wannan ƙasa aidan da wasu ƙasashe da suka ci gaba ba za su iya bari ya dore ba ma dole ne kawai ake amfani da sulalla yusha'u me yasa ya kamata dole ne kawai ƙasa ta koma fannin yin amfani da waɗannan kuɗaɗe kamar yadda wasu ƙasashe da suka ci gaba suke yi
to shi dai kuɗi yana tafiya da tsarin ƙasa da kuma ɗabi'un mutanen ƙasa da kuma kamar yanda Alhaji ya faɗa yanda ake cash management na ƙasa to amma ai tunda aka yi naira da kobo mun ga tasirin naira da kobo a cikin tattalin arzikin nan duk da hankalinmu bai girma kamar yanzu ba amma mun ga sanda iyayenmu kan je banki su karɓo buhun sulalla da buhun kobai kuma har a bamu mu tafi cefane kuma a ije shi a gefe to saboda haka irin wannan yanayi da muka gani ɗabi'un mutanen wancan lokacin da kuma darajar kuɗin wancan lokaci da kuma yanayin tattalin arzikin ƙasar da kuma yanayin farashi a cikin tattalin arzikin ya taimaka ma haka amma in kika kula irin hauhawar farashin da ke samun tattalin arziki irin namu da kuma irin yadda ake ma tattalin arziki rikon su kai na kashi yana da nasaba da lalata kuɗin ƙasa misali inda mutum zai ɗauki biliyan na naira ya ɓoye a gidansa ko kuma ya ɗauka kuɗaɗe masu yawa wanda suka fi haka yawa na wasu ƙasashe iji a cikin gidansa duka wannan lalata kuɗin ƙasa ne saboda hauhawar farashin da irin haka kan kawo shi ne zai kawo ƙaranci na kuɗaɗen a cikin al'umma in aka samu ƙarancin nan to shi kuma ƙaranci yana da tasiri a farashi abin da ya faru in kin ɗauki misali daga 2015 lokacin hauhawar farashi yana 9.3 har ya zuwa farkon 2016 yake 13.7 a yanzu a ƙarshen 2016 yake 18.5 to in kika auna waɗannan hauhawar farashin za ki ga yanda wato hawan farashin ya tasiri a farashin abubuwan da ake sayar a kasuwa kamar yadda Allah ya ba da misali in mai biredi hawan farashi da yana sai da biredi naira 100 sai kudin da yake siyan kayan aikin biredi sai ya karu yazo zai siya 120 sai ka zo da 150 amma ba naira 20 to irin wannan yanayi to kasan a halin da take ciki a yanzu kasan dole ne ta yi amfani da takardu na kudi kuma waɗannan sulalla ko an so ai amfani da su yanda hawan farashi yake da abin da ake siyarwa baya yiwa ai amfani da su saboda yanayin hawan farashin da ya shigo tattalin arzikin kasar da kuma matsalolin da ka samu tattalin arzikin kasar
jama'a anan zamu dakata sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su Alhaji Sani Aminu Dutsen ma da Alhaji Ishau Aliyu da wakilin murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda ni Salu Garba ke cewa a huta lafiya ka tunayen da ka sami kudin ka